الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل انثى وما تغيد الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى يوم الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. يومنا هدوء وطن رجب نيكو شد نيكو يومنا تقص ني يومنا تقص وطن رجب بكوي ني
بكوي وطن
يومنا بقي بوت الرجب هجران من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوت يا هذا دري هدو دا عربة إن دا يا وندي دي دي دا واتو نوني قصابون وتما دا أكو قواتان يغو وندي دي دي دا أكو قواتان واتو أكو شكارة دبو بيدا عشرين أنا مسلاتن أمفو ديو إن دا مكي قبات الدكاراتو cikin littafin wato al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba. Wannan shine darasi na 81 a shafi na 337. Ya kamata mu muhadara ne yau wacce take da takin cewa wato sana'ar fim sana'a ce ko fasadi ne banna ne a doran ƙasa. To sai wani dalili yasa akwai abubuwan da ban riga na kammala na bincike ba, wanda yana ganin ba mamaki dan bari sai sati mai zuwa in yi magana akan matsalar. Zamu yi karatu kamar yadda muka saba yi, mutane za su yi hakuri wanda suke bibiyar mu. Muna cikin wannan littafi na shi babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, gaba ta 27 da malam ya kawo daga cikin dalilan da ke sa a tsira daga fitina akwai ar-ruju'u ila al-haqqi, komawa zuwa ga gaskiya. Awarada Ibn Kathir, الإمام ابن كثير يكاو من رواية أبي على في مسنده لرواية الإمام أبويا على مسند ننسى ملم باتدلي شدا لستين دشدا عن أبي جروين جروين المازني قال يكتي وشهدت عليا نهلتي إن سيدنا عليك حين توفيا كوشين توقفا في معركة الجمل wato shahidtu aliyan wa zubairu hina tawafaqa ko tawaqafa, lokacin da suka tsaya fi ma'arakatil jamal, a yakin jamal. Fa qala lahu ali, sai ali yace ya zubair anshiduka billahi, ina hada ka da Allah. Asamita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, kaji annabi ya fada yana cewa innaka tuqatiluni wa anta zalimun, kai kaka zaka yaki ni alhali kana azzalimi. Kala na'am, yace ina tuna wannan hadisin. Lam azkuruhu, yace ban tuna wannan hadisin ba, illa fi mawqifi hada, sai a wannan matsayin. Thumma sarafa, sannan sai talha ya juya. Wa rawa al-Baihaqi bi sanadihi, al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito da sanadi a cikin al-Mustadrak na al-Imam Hakim a mujalladi na 3 shafi na 366. Yake cewa بسنده عن أبي حرب بن أبي أسود التعلي قال يكي تيوى لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير يعني سيدنا علي يقصن تود شيد متى ننسى يقصن تطلحة الزبير ودنت الصفوف صهو سكي قصن ياكي بعضها من بعض ساشي يقصن تساشي خرج علي وهو على بلغة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai sayyidina Ali ya fito yana kan taguwar annabi Muhammad. Fanada, sai kira yace ud'u li az-Zubair bin al-Awwam, ku kira min Zubair bin al-Awwam. فإني علي نيني سيدنا علي ودوئي له الزبير سياك كلا مسا سيدنا زبير فأقبل سي زبير يفسكنت حتى اختلفت أناق دوابهما حسيدا وياي وندبوبن سكا سابا إذن كان كان رقمي ونينا كان رقمي كاتهو تدن داكو إكلاش من هكاي داكا كان دبر رقمن كذا تنزوب هكا شيما نشذي تنزوب هكا. فقال يا زبير سيدي يا زبير ألا تحب علي شمباكا سيدي علي؟ فقلت سينتي ألا أحب ابن خالي وابن أمي وعلى ديني دمي بدنسو واتو ابن خالي ينا دا علاقة دا شي تبنغرن قوة سنن وابن أمي ينا دا علاقة دا شي تبنغرن قوة سنن وعلى ديني كما الديني بنكي كشيكي خلي yace mutum da nake da alaka da shi ta bangaren uwa nake da alaka da shi ta bangaren uba sannan addinin mu daya dan me bazan so shi ba fa qala sai shi ya zubairu ala tadhkuru qawla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka tuna maganar annabi da yake cewa amma wallahi la taqtulannahu wa anta zalimun zaka zayake shi alhali kana azzalimi fa qala zubair sai zubair yace bala wallahi in haka ne na tuna yace laqad nasitahu sayyidina manta mundu sami'tahu ko sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil lokacin da nadi kuma zakartuhu al'ana sannan na tana yanzu wa wallahi yace na rantsi da Allah la uqatiluka bazan ci gaba da rikici da kai ba faraja az-zubairu ala dabbatihi yashqu as-sufufa sai sayyidina zubair ya koma kan dabbar sa yana keta sahu na mutane yana fita daga cikin wannan rikicin da ake yace wallahi inna hadha al-mawqif wannan matsayin da sayyidina zubairu ya dauka la mawqiful ladhi shine matsayin da la yaqafu fillahi law matala'i mutun kada ya ji tsoron zargin mai zargi duk sanda kake yin abu a iya fahimta ka gaskiya ne sai aka sin haka ya bayyana karka ji nauyin mutane dan haka in ka ji nauyin su za a saka kabari kai kadai ne zaka je gaban Allah kai kadai zaka tsaya sanda Allah zai tambaye ka duk taron mutanen duniya da suke goya maka ba wanda zai iya rikici da rigima ya ce bari zai zo ya amsa tambayar da Allah zai maka a madadin ka ba wanda zai maka wannan to tunda ko haka ne kowa ita kansa kuwa an fahimta yasa kullun nake cewa daga cikin mutanen da Allah ya taimake su da wannan kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah shine akwai Malam Jafar. Haka da haka da zai yi fatawayo bai la'akari da gobe mutane miliyoyi sun jita idan kuskuren ta yi bayyana sai ya dawo ya janye kuma ya ce kuskure ne kuma ga wanda ya yi masa gyara da haka a ji da kyau ya sauka daga kan wancan fahimtar amma akwai wa'anda yadda ka san annabi shi ma wa ma yantiqu anil hawa to su ma haka suke in suka faɗi magana an san su da ra'ayi kyam in sama da ƙasa za ta haɗu ba za ta canza ba yadda ka san annabawa ne wahayi ake musu wannan shine da ka kakkaji tsoron zargin mai zargi ko a ce ka yi tanakudi ko a ce ashe ma ko da ka faɗi matsalar baka da karatu ko a ce ashe ma kaza kan wannan ya dame ka sai ya ce fa inna zubaira domin zubair bin al-awwam kana shuja'an kowa ya san cewa sadauki ne jarumi ne wa kana lahu qadar yana da daraja wa wujahatun yana da matsayi inda sahaba a wajen sahabbai bal ma hasali a cikin wannan al'ummar gabaki ɗaya ta wanda ya fara cire takobi daga gidansa saboda daga addinin Allah wannan mutumin ne amma bayan matsayin da yake da shi da daraja cikin sahabbai wa ma azalika tare da haka lam ya'bahu bi qawlin nasi bai damu da zancen mutane ba an ya kulo mutane su ce fulanun jabaru a lokacin bai namu ko da za a ce zubairu ya ji tsoro ne ya zama rago shi wannan ba matsalar sa bace ka dade baka faɗa ba aw ya kulo ko su ce masa ainihin wato kawwar zubairu yana da rauni ila ghairi zalika daga cikin wa'annan min al-alfazin nabiya daga cikin wato lafazan da wani zai faɗa wa'anda za su fusanta ka allati yastafi'uha kullu wahid wanda kowane mutum zai iya faɗa maka bal lamma tabayyana lahu alhaq lokacin da gaskiya ya bayyana ga sayyidina Zubairu tarakal batila shi ya bar abinda yake fahimta cewa ba daidai bane wan sarafa sai ya juya wan qada ila hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya jawo zuwa ga hadisin annabi kun ga maganar annabi aka fada mai yamanta amma ana ce masa annabi ya ce sai ya ce eh lalle ya iya tunawa daga nan kawai ya ga kamata to da haka yanzu mun samu matsala wani ma ka ce annabin ya ce sai ya ga cewa a'a ai shi annabin nan ya kamata a aji wani mutum ne shi wai wannan mutumin za a auna da annabi a gane cewa annabi ya yi daidai ko bai daidai ba kuma ka ji da kyau daga baki na sarwaita duk duniyan nan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wata mace ta duka dan da sai nakuda ta haife shi ba wanda ya isa a ce wai wannan mutumin shi za a ajiye a auna annabi ya yi daidai ko bai daidai ba na rantsi da Allah kasa ba ta dauki wannan dan adam din ba duk duniya sai dai kai ko dan wata mata ne sai dai a ajiye annabi a dauki wannan mutumin a auna annabi da shi a gane ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba yasa duk wanda ba annabi ba in ya kawo ba addini ana tambaye shi me da hujjar shi amma annabi ba zai zo ya kawo ba ka ce to kai rasulullahi kai kuma me hujjarka kai kuma me dalilinka in ka koma za ka ga magabata haka suke girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kudwa jagoran mu abun koyi a wannan Malik bin Anas duk wanda suke rikicin malikiyan nan yanzu sun je Madina ba yawo suke da takalmansa ba Maliku ba yawo yake a Madina ba ba takalmi aka tambaya yace yana jin kunyar kasar da annabi yake cikin ta ya dinga taka ta da takalmi eh saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan wannan malikiyar muke so mutanen mu su dinga koyi da ta girmama annabi kowa ya sani majalisin sa randa zai yi hadisi sa kaya iki sai yayi kulliya an budade majalisan da turare saboda za a karanta hadisin annabi to haka ya kamata mutane saboda haka idan kuka tattauna matsalar addini da mutum in yace annabi ya ce karka ji cewa a'a wai ai shi yanzu ya kayar da kai ba shi ya kayar da kai maganar annabi tana da nauyin da kowa za ta iya kayarwa ko kuwa saboda haka ni yanzu ban jin cewa in faɗa abu sannan na faɗe shi ba ni da dalili kai kuma ka zo ka ce akan maka Allah lokacin da kai maganan nan tsakani da Allah bayan an tashi na je na duba littafi kaza da littafi kaza su wane wane sun kawo hadisi kuma hadisin ya tabbata to na me da zan ji cewa ai kai ma ba ra'ayinka ka kawo bai zuwa kai ka bude littafi ka ce min gashi ya tabbata annabi ya ce ni ko magana ta da na faɗe ta ban ce annabi ya ce ba to maganar annabi tana da nauyin da kowa ma za ka iya kayar da shi so da ka sanna aka ce maka annabi ya ce sai ka hakura annabi ne kadai Allah ya ce wa in tudi'uhu ta ta in kuka ba annabi to zai shiryar da ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna da haka ba wushi da yake cewa bin na gaba bin Allah to shine na gaba da haka shine Allah ya ce masa man yuti'ir rasula duk wanda ya bi Allah annabi bi duk wanda ya bi annabi Allah ya bi in dai ka ba annabi to Allah subhanahu wataala shi kai da haka wani lokaci za ka ga hatta mutanen mu da suke dawon ahli sunna sai ka ga wannan janibin ana samun matsala da su kana cewa mutum annabi ya ce yana kokarin sai ya gura annabi da wani mutum bai yi wa kuwa duk wanda za ka ɗauko ka ɗaga shi kowa ne da Allah bai aiko annabin ba wataƙila shi wannan mutumin da mara addini zai mutu ko kuwa saboda haka a daina saboda haka duk abin da kake kai yana daga cikin hanyar tsira daga fitina in kana fahimta cewa ba daidai ba ne lokacin da gaskiya ta bayyana to kada kai mukabara da mu'anada ka ce a'a ai mu wallahi muna nan ko me zai faru ya dade bai faru ba wannan ra'ayin muna nan akan shi ba haka ake yin al'amura na addini ba haka ake ba saboda haka wannan shine kowa ya zamanto wannan shine ma'aunin da yake auna al'amura da shi ya zamanto in gaskiya ta bayyana ka dawo kai riko da gaskiya wannan shine abin da yafi dacewa kuma haka magabatan mu suke yi da haka ba sa jin nauyi idan mutum ya faɗa abu ko yayi abu ya fahimci cewa akasin abin da yake kai shine daidai ya sauka daga abin da yake ba daidai ba ya dawo ma abin da yake shine daidai to indai sunna zamu dinga yi da gaske mu ma su ya zamanto wannan shine ma'aunin mu kuma akan wannan muke tafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace amin na 28 shine al-qurb mutun ya samu kusanci min nusaha'il umma daga cikin masu nasiha na al-umma walintifafu a haulahum sannan ka kewaye kanka da su wa adamul bu'd anhum da rashin nisantar inda ake karantar da addini la siyama fi mawadhi'il fitan musamman ma guraren da fitina ta faru yanzu a lokacin da Najeriya take cike da rigingimu to babu lokacin da ya kamata mutane su yi dafifi ya zamanto suna cika guraren da ake karatun addini kamar yanzu kada duk wannan rigimar da kake gani in ba a kauma ma addini ba to ba za a taba samun mafita kanta ba za a taba samu ba faqad warada min hadisi ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada yake cewa albarakatu ma'a akabirihim kuma akabirku albarka tana tare da waɗanda suke manya-manyan ku ne qal munawi fi faid alqadir a mujalladi na uku shafi na 220 sharihan yana mai sharhi yana cewa albarakatu ma akabirukum albarka tana tare da manyan ku almujarribin lil umur wa inna suka jarraba al amra shi yasa anan wajen kullun in an samu wani saba ina fadawa matasa masu shekaru irin nawa in ce idan kana mu'amala da dattijai lokacin da Allah ya baka karatu kai kana da karancin shekaru idan suna girmama ka dan karatunka to kai kuma ka dinga girmama shekarunsu sai a zauna lafiya amma galibi da zaran Allah ya jarrabi matashi ya bashi karatu wani ya hada masa da shura sai kaga sai rena kowa ba kuma haka abin yake ba an fahimta wani zaka ga dan kasuwa ne wani ba malamin addini wani ma'aikacin gwamnati ne wani kaza wani kaza wani kaza amma shekarun da yi a duniya shi ya samu wani karatu wanda kai kuma yanzu duk littafin duniya idan ka bude ba za ka ga karatun a ciki ba shi tajriba ce experience ne yau da gobe yasa ya samu wannan karatu so saboda haka zai zamanto irin waɗannan dattijan suna da hango nesan da idan matsala ta taso su kuma samari ba sa hango wannan nesan sai dai zafin kai kawai sai rikici an fahimta to saboda haka kullum ko a Niger da na je sai da na faɗa na ce su da tije su dinga haƙuri da matasa don galibi sai wanda Allah ya tsare amma malaman sanin ɗan adam sun ce kowane matashi to akwai waɗanda ba za ka sai wanda Allah ya tsare ba su wuce 5 cikin 100 ba suna da wani mentality mental problem a kansu saboda za ka ga duk abin da yake na bala'i da rikici da rigima ne to matasa su ne a gaba gaba ko kuwa to da kai yanzu ana buƙatar wani aiki na ƙarfi a nan masallacin a share shi a wanke kafe a yi waye a yi waye a yau din nan gobe a yi aikin nan a yi shi a gama za ka ga in ana buƙatar wannan to sai dai a nemo matasan unguwan nan su za su yi wannan ko kuwa in wani ya zo zai ta da kura zai kawo wata rigima to sai dai a nemo matasa su ne dai da shi to su kuma da tijai duk abin da yake na hangen nesa da tunani da sanin ya kamata da ga su ya kamata su dinga jagorancin al'amura mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san cewa a wajen daraja kamar yadda alfazazi yake faɗa yace laqad a'adzal aba'a ila bi shibhi tunda nana Aminatu ta zo duniya aka yi aure da ita da Abdullahi aka haifi annabi Muhammad to tun daga nan duk wata uwa a duniya da ta yi aure da wani miji ta gajiya ba za ta iya a haifar ta kamar annabi Muhammad ba da haka shi yasa wata magana yake cewa haramun alal ayyami ijadu misli haram ne akan kwanakin duniya su samar da ɗa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da ya tafi mi'raji aka ɗauke shi aka tafi sama da shi sallah guda 50 aka ba annabi kuma ya kinkimo ta ya taho da ita sai da suka haɗu da annabi Musa a saman inda dama nan ne Allah ya ce wasalman arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai da haka yana daga cikin ayoyin da Allah ya ce wa annabi la qadara amin ayati rabbihi al-kubra shine annabi ya mutu a nan doron ƙasa a rufe shi kuma ka je sama ka ganshi a can yace annabi Musa ya ce masa ka koma a rage mutanen ka ba za su iya ba domin ni na riga kai yin da'awar a ƙasa ina da experience na jarraba mutane ba za su iya ba annabi bai ce ka dai san ni ne fa yan halitta ba ko ka dai san ina gaba da kai wajen daraja ko to billahi allazi yadda aka bani dinnan haka ran taho da ita ko kuma ma inda Allah ya hada ku da annabin da ba jin tausayi yake da shi ba in Allah ya ce ga sallah 50 sai ya ce Allah dan me ka halice mu ba dan mu bauta ma ba to karu 50 kawai su zama 100 sai kinkin wasu kai sai ayi gaba ko kuwa sai ya zama to banda sallah a rayuwarka kullum ba abin da zaka dinga annabi Musa ya koma aka rage annabi ya koma aka rage ya dawo annabi Musa ya ce ka koma tun tana sallah 50 sai da aka zabgi 45 ta dawo 5 biyar din ma da ya dawo sai da annabi Musa ya ce ka sake koma a rage yace wallahi ina jin kunyar Allah naji an rage ku duba abu fa yana 50 a dinga ragewa ya dawo har guda 45 an zabge sannan Allah ya ce ka je 50 ne mun riga mun zabge 45 din kuma al'ummarka duk wanda yayi sallah zamu bashi kuma ladar yayi sallah 50 din to yanzu inda a ce an kinkimo sallah 50 din nan an taho da su ina sallah 5 din kuna kallon yadda ake kici-kici da mutane dan Allah ya za'i to ta jiriba shi yasa ai za ku ga saboda wasu annabawan sun gabace shi wajen kira zuwa ga Allah sai Allah ya kawo labarin su dan ya kwantar wa da annaba hankali da su sai ya bashi hakuri sun ce rabbana ajillana qittana qabl yawm al-hisab Allah yana gama sai ya ce masa isbir ala ma yaquluna واذكر عبدنا داود ذا العي انه اواب كيا حقوم ايه ان رشل لافيا ني ده چوتا ني سي الله يتي واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنسب وعدا قد قد بريد لك هذا مغتسل بارد وشرب وهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك دقي ثم فاضرب به ولا تعنف انا وجدناه صابرا نعم العبد innahu awwa sai a bashi hakuri da su to shi yasa zaka ga cewa a Qur'ani ga baki dai kaf babu annabin da Allah ya kira sunansa kamar annabi Musa zaku ga galibi idan Allah na so ya lallashi annabi in an masa abu ko dai ya magana da annabi Musa la qissa sa mai zai magana da annabi ko in ya gama magana da shi sai zai magana akan annabi Musa yana cewa taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha was samawati al ura yana tafiya sai ya ce masa wahal ataka hadithu Musa wala barin annabi Musa ya zo maka yana gama maganan samiri lokacin da ya kirkiri bautar dan maraki aka bauta masa da annabi Musa ya rugurguza wannan dan marakin yace wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi atifa لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم سيتي انما اله ينا كما لا اله الا هو وسع كل شيء سيتي كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ام تريدون ان تسالوا رسولكم سيتي كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل ضلالا حكى الله مدوكين سركي يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء annabi ya ga tambayar ta yi girma Allah sai ya ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika an kana ganin tambayar sun baro ta ai sun tambayi annabi Musa tambayar da ta fi wannan girma da baro ta sun bargo ta fiye da ainihin wato wannan shi yasa zamu ga yana cewa wa kallama Allah Musa ta kalima sai ya ce rusulan mubashirin wa munzirin la'alla yaqulu lin-nasi allahu hujjatun بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سيتي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ذاك سيتي الف لام را كتاب انزلناه اليك انا مغنى ده النبي كون لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الامين ينا تفيا سيتي ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله sannan suka ce lola nuzula alaihi alquran jumlatan wahida Allah ce kadalika lumuthabbita bihi fuadaka wa latarnahu wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira alladhina yusharuna ila wujuhihim على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا سيت ولقد اتينا موسى الكتاب haka Allah yake kawa dan ya lallashe shi so saboda haka idan aka ce ka zo zaka yi da'awa kowanne irin aiki zaka yi wani yare zaka yi yana da experience yana da tajriba sama da kai ya kamata a dinga girmama experience din mutane kuma za ku ga cewa dukkan bangarori na rayuwa ba ma samun matsala a wajen addini ne muke samun matsala yanzu a aikin gwamnati ba akwai working experience ba idan yanzu ka yi degree ka fito wannan shekara wani ya yi shekara goma yana aiki a wannan bangaren da ka kai degree saboda shi yana da working experience tsakani da Allah a ma'aikatar da yanzu aka dauke ka aiki da kai da shi matsayin kuɗa ba matsayin kuɗai ba za ka ga a soja suna girmama wannan in an dauke ka wannan shekara wani an dauke shi shekarar da ta wuce za ka ga har yanzu saboda ya riga ka shiga akwai wannan seniority din amma kuma sai addini ne wannan ina faɗa ne tsakanin na da Allah musamman matasa da suke tasowa sai ka ga wani kawai abin da zai yi in wasu wanda suke gabanka sun yi abin da ba daidai ba kai abin da kawai bai kamata ka yi ba bai kamata ka maimaita kuskuren da su suka yi ba abin da yake na daidai a ɗauka wanda yake na kuskure ne bai kamata a maimaita shi ba wannan shi ne to da aka sai ce almuhafidina ala taksiril ujur wayanda suke yawaitawa masu kiyayewa akan yawaita ainihin wato lada fajalisuhum ko zauna da su litaktadu bi ra'ayhim dan ku koyi da ra'ayinsu wata hatta du sannan ku shiryu bi hadihim da ainihin wato shirye su wannan yayi shi a cikin mawqiful mu'min min al fitna a shafi na 61 da haka a dinga yin hakuri in akwai masu shekaru a dinga mutunta shekarun su naje gana akwai wani babban malami sunansa Sheikh Muhammad Umar wallahi ban ji daɗi ba lokacin da ya zamanto na ji a ƙurarren lokaci ba lokacin da zan samu in zauna in yi dogo fira da shi malami ne da dawowarsa daga jami'a islamiyya kaɗai yanzu ya kai shekara wajen 53 ya zauna a madina ya yi karatu gaban su bin bas ya san su sani na sosai sun san shi sani na sosai da aka a gaban shi aka gina jami'ar musulunci ta madina to saboda haka a sai ya zamanto yanayin firar da ya ɗauko fira ce maganganun da yake faɗa ba maganganu ba ne wanda zaka buɗe littafi ka same su a tajriba ne shekarun da yake da shi da gogiyar da yake da abin da yake da shi a gidan da'awa sai na yi tamanni ina ma a ce na zauna zama da shi mai tsau don na tabbatar akwai abubuwan da sai na fa'idantu da su to irin haka ya kamata ya zamanto ɗalibai suna yin haƙuri gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan na 29 tarbiyatu tartibul muhimmat shine jeranta abubuwa masu muhimmanci inda nuzulul fitan lokacin da fitintunu suke faruwa yanzu kun ga shana ta gama nata abubuwan ku na azabtar da musulmi da kashewa da kura da yi musu abubuwan da za su yi musu da kuma matakin da Allah ya ɗauka yanzu a kansu to arna ba su da hankali ne yadda kaga Allah ya faɗa ya ce fa walakin na tsarin nasi la ya alamu la ya fahu to in kana da la ya kilun in kana da hankali kana da fahimta wani abu ya faru da wani a wani waje to kai daga nan ya kamata ka ɗauki izina ka ke sai ga wannan prime minister na India yanzu kullum kwanan nan kun ga irin yadda idan ba dan yanzu social media da ake da shi ma wani zai ga ana abu ya labe ya ɗauka ba san yana ɗauka ba ya zo ya sake shi duniya ta gani da irin abin da ake kwanan nan a India ba ma yadda za a yi idan a irin tsarin aikin jarida ne na da ka san me ake yanzu haka kawai an tashi musamman a Delhi yanzu ana ruguje masallatan musulmi a kashe kuma ban bakin ciki ba har da mata da ƙananan yara in mace musulma ce yarinya ƙarama musulma ce haka za a zo a zagaye ta wannan ya buga ta nan wannan ya buga ta nan tun tana motsi har sai ta mutu kuma duk duniya yanzu tana kallo saboda haka wannan kuma a tsarin duniya yanzu ba ta'addanci ba ne yanzu ran da za su tashi su rama abinda suka yi musu akai musu su da akai musu suka tafi ramuwa to lokacin yanzu su ne yan ta'adda amma yanzu da ake musu yanzu su ba ta'addanci ake musu so da haka za ku ga duk wani mataki da za a dauka na kashe musulmi a tsarin duniya to kashe shi ba ta'addanci bane lokacin da musulmi zai tashi ya kare kansa da lokacin ne kuma idan an yi haka an yi ta'addanci wannan shine tsarin da duniya take ciki to mu kuma nan namu Najeriya ga fitintunin da ake ciki yanzu ba kuna sanar da ko shekaran jiya ba an je nan da asuba cikin nan Igabi an je an kashe mutum sama da 51 waɗanda aka iya ganin ga wasu dan akwai waɗanda daga baya zaka ga wasu furgiti da kokarin gudu na san daga baya sai kaga an samu gawan daidaiku to yanzu an shiga cikin fitina an shiga cikin haraji to a lokacin da yanzu da'i dole ya dinga kallon abubuwan da suke da muhimmanci ya dauko na farko sai na biyu sai na uku sai na hudu na yi magana a nan wajen na kawo nusus na malami Ibn al-Qayyim da Ibn al-Taymiyya suka ce bi halatta baka shiga garin da ake zubar da jinin mutane sannan ka zo ka hau munbari kana wa mutane kudu ba akan sallah da azumi dan lokacin ba maganan sallah da azumi suke bukata ba yanzu suna maganan ne ya za a yi a kawo abin da zai tsaye da zubar da jinin su shi mai girma gwamna ya yi kokarin da zai yi in abu ya taso yana iya kokarin sa da abu ya faru a matsayin sa na shugaba ya tashi amma kakku yaudare kanku matsalar tsaro ba hannun gwamnoni yake ba matsala ce da take da alaka da federal government da aka di yadda gwamnonin suke so su yi wasu ba za su iya yi ba dan ba su suke ba da umarni ba ga dukkan waɗannan chief services din nan kuma wannan halin da kuke ganin ana kaiwa akai a kona gari ga baki daya ba fatin nafas bane ba fa bakin nafas bane to da aka yanzu karatu ne ya kawo mu fada za mu fada wallahi bakin nafas bane Boko Haram ne suke kai wannan harin don Boko Haram din ta kasu wajen gida uku akwai waccan da ka sani wacce suke cewa jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihad akwai shababul islam sannan akwai ansa wannan harin akwai sunan da suke ce masa at-tahzir wa menene kwanaki ai kun san an ji an yi operation a dajin Binnin Gwari wanda aka ce wajen wannan operation din an yi kokarin a harbo ne jirgi to wannan operation din da aka je yi aka ce an tafi ba fa kinafas bane normal wanda bai sani bai sani babban matsalar da take faruwa shi jiya na yi magana a wajen karatu na yi ishara na ce innal labiba bil isharati fahamu in kana da hankali zaka iya fahimta ta hanyar ishara cewa zaka zo ga matsaloli ka sani suna faruwa a cikin ƙasa amma wa zan ma zaka tattauna da shi don magance matsala wani da ya zauna da kai ka bashi labari matsala na faruwa a guri kaza akwai kaza daga nan da ya baro sai ce to gaskiya fa yana ganin kai kanka abin tsoro ne ya kamata a hankali da kanka ba wai ya za a yi ba maganar da ka faɗa a bibiye ta sannan sai ya zama to galibi kowa ta kansa yake yi ba ta al'ummar da kasar ta kasar yake yi to da haka in aka ci gaba da dauka cewa kinnafas ne to zaka ga akwai matsala kuma yanzu babban tashin hankalin da ake ciki kun ga da ai dan ana maganan Boko Haram ba can bane mai duguri to sai ya zama to amma kawai lutun min kun bi bai eh a jahar da kake rayuwa sai a ce akwai su yanzu kuma su sun san da matsalar amma haka ake ta rufa-rufa haka ake ta tadilisi wannan ita ce maganan gaskiya ko su fito su ɗauki matakin da ya kamata ko kada Allah ya sa su yi mu dai za mu faɗa kuma Allah ya zama shaida mun faɗa ta yaya aka yi aka yanzu babban bala'in da ke ciki wayannan kinnafatsin da kuke ganin fala ne yanzu ana samun negotiating tsakaninsu da su da wayannan in ta'adda ana combining ɗinsu daga wancan aikin na abin da ya shafi kinnafa su juye zuwa ga wannan aqida in wanda yake kama ka yace sai an kawo kudi a sake ka to shi yana da sauki dan dama matsalar sa kudin da an bashi kudin za a zauna lafiya wanda kuma ya riga ya mai yadda abin aqida to shi kuma ya fi hatsari wannan shine halin da ake ciki dan haka sai ka fara duba ahammu mu dama mun san tafiye-tafiye muke ko a gida ko a hanya ko a ina ko yaushe mutuwa za ta isa mu aina ma ta kuno idrukum al-maut walau kuntum fi burujin mush ko a ina ne mutuwa za ta riga za ta zo za ta samu mutum ko ka shirya ko baka shirya ba in lokacin ya Allah ba zai ce to dole a kuma wanda yace kashe ka wa makana lin nafsin anta muta illa bi idnillah ne kitaban muajjala littafi ne lokaci in ne dole mutum ya tafi amma wannan su ne haka ba matsala bace ta zage-zage a'a matsala ce yanzu gwamnati tana buƙatar a samu waɗanda suka cancanta su fada mata abinda Allah ya dora mata na nauyi da ke kanta sannan tana buƙatar addu'a kamar yadda shi mai girma gwamna ya fada kaga shi ya fito ya fada ya ba mutane hakuri ya ce kuma wannan nauyi ne da ke kansu na kare rayukan mutane kuma da gaske Allah zai tambaye su yayi abinda zai iya yi sai abinda ya shafi ragowar daukan matakai ni ba dan siyasa bane ba dan jam'iyya kowa bane amma in magana ta zo ta gaskiya sai in fade ta wanda duk abin kirki in karatu ya zo mu fada wanda kuma yayi na tsiya in karatu ya zo shi ma mu fada shikenan kawai in zaka je kai surutun da zaka yi wannan ya rage matsalar ka ce wannan kenan to da haka sai mallam yace inna min al-hikmati yana daga cikin hikima ya ani addaiya mai da'awa bi tartibi umurihi alhamma yajirin sa al'amuran sai zaman to ya fara daukar wanda yafi muhimmanci bi taqdim al-aham ala al-muhim ka fara duba wanne yafi muhimmanci sai ka gabatar da shi akan wanda bai kai wannan muhimmancin ba la siyama fi asar al-fitan musamman ma a zamani na fitina iktida'an bin nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi لأن الأمور لمن الأمر عادة ما تكون في ذلك العصر وتؤمن تكن كسن شوى وأن زامن مختلطة وتتنى تشاكو ديوة ويحتاج الدائية إلى ترتيب أموره لك أنا بقات الدائية زمن تيطال الأمر انت وتقديم الأهم منها سننك قبات الدوان ليه مهمان شيء على المهم أكن وان دبيقي وان مهمان تبا فبذلك الترتيب ده wannan jeran ta wannan ne yuhassilul masalih wato mu yuhassilul masaliha zaka tabbatar da masalihu wayadfa'u an da'awatihi al mafasida sannan da'awar ka zaka tunkuɗe mata banna sannan wayanal al marghuba ka samu abinda ake kwadayin samu wayadfa'a an nasihi al mahru al marhub sannan ka tunkuɗe makanka abinda ake din tsoransa masalan mallam yace misali yukaddimu alqa'ida ala ghayriha lokacin da aka shiga cikin fitina ana buƙatar a gabatar da karatun aqida yanzu yau mutanen ma'ahil sunna da yawa karatun aqida da mallam Abubakar goma Allah ya ji kansa yi masa rahama ya assasa mutane akansa ne din rikicin da aka fara a ƙasar nan aka fara wasu guraren yanzu an kai ga in ka zo ka sa littafin aqida zaka karanta ahli sunna ba su za su yi wa zaka kawo musu fitina shi yasa kaga akwai karatun da banyi sai a kofar gidana dan kan ma kace na kawo ma fitina ka bari fitinan ne in ta zo in dai ta shafi addini ni ta tafi da ni kai ka zauna duk wanda ke rayuwa a Najeriya ba cikin fitina ake ba in ma mutane nasu dawo su yi addini ba ya rage nasu ba to al-aqida ala ghayriha min al-ibadat wal akhlaq farko ya zamanto aqida ita ce farko saboda wallahi duk abu yanzu wannan kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan me yayin yau kashe-kashen ba wasu sun dauke shi aqida su bane tunda wasu sun dauke shi aqida ne kuna ganin in ba a karantar da mutane aqida da hatsarin wannan abin da tushen ina ya samu asali ba akwai waɗanda za su daina ne ba za su daina ba kuma ji na yi magana a wajen karatu dan ce gwamnatoci gabaki ɗaya idan aka samu wannan matsala tun daga lokacin Sayyidina Ali da kawari suka balle wajen su 8000 suka ce Sayyidina Ali da Muawiya duk kafire ne Abdullah dan Abbas sai da ya zauna yayin munazara da su. Ai mun karanta karatun a nan wajen. A cikin mutum 8000 aka samu wajen mutum 4000 sun bar aqida. To yanzu sai nace yara ne za su ji su sami wannan tunanin su shiga wannan aqida. Sai zaman to gwamnati in kaga gwamnati ta kira ku kan matsalar su. To ta ce a zo a addu'a ne. Addu'a za a yi. Amma ba wai ya akai me yake kawo wannan tunanin ba ga matasa ya za a yi a magance matsalar. Ba shi bane tunanin su. Ba shi bane. Saboda haka sai zamanto wai kana kallo fa wanda zai iya kallon kaman Malam Jafar mahaddacin Qur'ani. Malamin tafsiri ya halatta jininsa. A musulmin ba wanda duk duniya ta yadda ba sa shakka akan musuluncin su. Sai ya ce arne ne. Sai ya samu matsala sai ka kai shi kurkuku sai ka kulle shi. Sai ka ɗauki Kirista fasto. Sai ka kai shi prison wai shi zai yi orientation ɗin wannan mai aƙidan ya bata. Fastoci ba ake ɗiba ba. Wai a kai su wai su za su je su yi ma 'yan Boko Haram orientation. Na wannan aƙidar da suka shiga ya kamata a bata. Don Allah da gaskiya ki?
Na'am.
Ba da gaskiya ki ma. To aƙida farko shi ne. Yanzu wannan iskancin da 'yan haƙiƙa suka dawo da shi kwanan nan. Dan Allah me ya janyo suke dawowa da shi raunin da ahlus sunna suke wajen karantar da aqida ne amma lokacin da ahlus sunna suka tashi suke karantar da aqida da ke ai boye abin suke ba sa fito da shi yanzu ba kuna kallon wani kwanan nan da ne dan raddi minti 10 ba eh aka zo kawai aka ce ai ga wani sunan sa Sharu Ma'azu shi shi wannan Sharu Ma'azu sai aka ce wai ma'anan Sharifi shine wai jiya ya musu bayanin ma'anan Sharifi wai shine wanda yake dauke zanabban mutane ya tafi je wanke su ga Qur'ani fa yana cewa wa man yaghfiru dhunuba to ga wani an ce zai kwashe zanabban mutane shi ya je ya wanke su sannan aka ce duk wanda ya gan shi ranar litinin annabi ya gani sannan duk wanda ya zo nan wadin ya gan shi to shikenan aljanna kawai da rai ga wasu kuma sun ga annabi sun raye da shi amma wuta direct amma ga wani a wannan zamanin fa da muke ciki na fitina me ya kawo wannan raunin karantar da aqida ya kawo suke fito da abubuwan to da haka wallahi shi yasa kullun nake faɗa nace idan ba za yanzu muna gama littafin Ad-Durratul Farida shi zan dauko in sa littafin aqida ne to da haka mun ba za mu yi karatu akan aqida wallahi gara ma a rufe karatun a bari dan mutane ba su gane Allah ba alaƙar su da Allah ta lalace sun zo sun yi sallah sun yi amfanin sallah ba ta da wani amfani yanzu aka ɗauko wani masanin lissafi ƙwararre a nan wajen aka zaunar da shi aka samu allo aka rubuta 0 guda 3 sannan aka zo ɗaya gaba aka rubuta ɗaya nawa ne a gidan lissafi ba dubu ɗaya ba idan aka ƙara wani zero suka zama guda 4 nawa kenan in an ƙara fa to sai aka zo aka share din sai aka ban zirikan sai aka tambaye shi aka ce nawa ne
babu
me zai ce babu kenan duk wannan zirikan idan za a cika bangon nan daga nan su kai can ba su da wani amfani kuma duk wani masanin lissafi ba zai iya faɗan me wannan ba sai idan da wannan wa to wannan shine karatun da malam mai ahalari yayi mun karanta mun fahimci kalmar amma fiqhun mai malam mai ahalari yake nufi da awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu mai sannan yazo yayi maganar sallah da kaza da kaza saboda wayannan zirikan su ne sallah azumi zakka aikin haji da duk wani alheri da zaka yi ma Allah za a je lahira su zama karbabbu ne a wajen Allah idan akwai wannan ɗayan idan wannan ɗayan ya lalace in aka tafi gaban Allah wallahi wayannan 00 ba su da amfani to me amfanin ku zo ku gyara mutane alaƙar su da Allah ta bangaren ibada ce kyau amma alaƙar su da Allah ta bangaren aqida ta lalace ai ba shi da wani amfani to shine sai malam yake cewa li anna aqaidan nafi domin aqidan mutane fi zamanin fitna a zamanin fitna laysat ka aqaid hafizina ba daidai yake da aqidun su ba idan ba a shiga fitna ba fa min nata'ijil fitnil azima yana daga cikin sakamako na fitina babba alfitnatu fi ddini, ita ce fitina cikin addini. Saboda yanzu idan fitina ta zo ta same ka, ka rasa gidanka, ka rasa iyalanka, zaka iya kwabarin dinka kafin ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ka rasa addini, wallahi ba sa abada wuya ka iya kwabarin dinka. Shine yake cewa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam, kama yadda annabi yace, takunu baina yadayhi sa'a, gab da tashin alkiyama zai kasance za a samu fitanun kaqita al-laylil muslim, fitin tunu kaman yankin dare masu duhu. Ga sanan muna ta ganin su. Annabi yace yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan, mutun zai waye gari yana mu'mini a ciki da safi, amma wayin shi kafir yamma, ya kafin yamma ya zama kafiri. Wa yumsi mu'minan, mutun ya kai yamma yana mu'mini, wa yusbihu kafiran, kafin awaye gari ya zama arni. Saboda yabi'u aqwaman, ko yabi'u aqwaman dinahum, wasu mutane suna siyar da addinin su bi ardin min ad-dunya, da wata kaddara ta me ta duniya, bi ardin min ad-dunya, wata kaddara ta duniya suna siyar da addinin, shi yasa ake samun matsala. Yanzu ko jiya ba ku ga an je shekaran jiya an je an ruguje gidan wani ba, wai a unguwa ce a Kano ba, unguwar da aka ce wai unguwa ce ta shari ne, kai dan Allah an ba yaudara da kuwan nayin ba, ya za a ce wai ga wata unguwa, wai duk wanda ke unguwa ne waji kan ma'aiki mawon ka ne hu. To wai a unguwar da aka ce nan ne jikokin ma'aiki suke, a nan ne kuma wani yake zagin ma'aikin da sunan dan hakika. Da haka mutane suka fusata suka je suka yi kokarin baje gidan, ba su same shi ba dai. Allah ya sa zakara ya bashi sa ya yi gaba. Wannan shi ne. To fa indaha, ya'ani a wajen wannan ne, adda'iya bi taqdimi amr al-aqida, ya gabatar da al'amarin aqida, li anna hal asasu, domin ita ce foundation, wa li anna al-khalala, domin lalacewa ya tasarraku ilaiha, yana bujurowa zuwa gare ta, fi asar alfitan, a zamanin fitina, awwalan farko, qabla kulli shay'in, gabanin kowane irin abu. Yanzu mutanen da ake kai musu farmaki a ƙauyuka da sunan kinnafa, kun san inda babban tashin hankalin yake da bala'i, wallahi ba kai musu hari a kashe su bane yafi tashin hankali. Wasu yadda yanzu kuma suke sakin Allah saboda fitinar da ta taso, wani ma sai ce Allah ya tsine wa izala, sai ce izala ita ta cuce su, suna da kambunan su da gurayen su, izala ta zo ta sa suka kona. Da haka yanzu ya kamata su koma inda suka fito, yana faruwa yanzu. Wani ma sai ya tsine wa izala, ya ce Allah ya tsine mata ita ta cuce su. Saboda haka abinda suka bari na shirka ya kamata yanzu bari su koma kanshi, dan su kare kansu daga wannan fitinar. Saboda haka garin kokarin kariya daga wannan fitinar, to wani daga nan kuma sai ya lalata alaka shi da Allah gabaki daya. Wannan ita ce fitinar da take faruwa yanzu. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, wa yulhizu hadha al-usluba, da haka wayul hadha hadha al-usluba, za a lura da wannan uslubin fi da'awatin nabi, a da'awar annabi, fi ahad al-makki, a zamanin makka, haythu kana kufaru quraish, lokacin da kafirin quraishawa sun kasance maftunin bi ibadatihi, wato an fitine su bi ma'budatihim, da ababan da suke bautawa, wa asnamihim, da gumakansu. Saboda ka komanta yadda suke gumakan bauta, da yadda ake iya kashe mata ko nawa ne dan a bata kariya. Wa kanu yarawna anfusuhum, sun kasance suna ganin kansu kuma alal haqqi, suna kan gaskiya. Wa yata'assabuna, kuma suna ta'assubanci li zalika, saboda wannan. Wa laysa hadha fahas, ba wannan kadai ba, bal kanu yastahiduna fi fitanil mu'minina, kai suna kokari wajen fitinar masu imani, an dinihim, cewa masu imanin sai sun bar addinin su, wa muhawalati saddihim, da kuma kokarin toshe su, an dinil haqqi wal aqidati safiya, daga barin addini na gaske da kuma aqida ingantacciya annaqiya mai tsarki. Fa min huna, to daga nan ne, awla an-nabi wal aqidata, wato ahammiyata al kubra, sai annabi ya jibintawa al'amarin aqida, sai ya zamanto shi yafi komai. Waja'alaha, sai ya sanya ta ita ce asasa da'awatihi, ita ce foundation din da'awar sa, sannan wasul biha shine wato duran bayan da'awar. Wa awwalu ma yad'u ilayhi, farkon abinda annabi ya fara kira zuwa gare shi, li'anna al-fitnata anhu zahira, domin fitnar a bayyane take, wa li'anna al-asasu alladhi yubna alayhi ghayruhu, domin aqida mai kyau shine abinda ake in ta gina zaka iya gina wani abu akan shi. Faman yuftanu fi aqidatihi, duk mutumin da ya samu jarrabawa aka fitine shi a aqidarsa, to min babu aula an yuftana an shara'i dini, to shine mafi sauki akan shari'o'i na addini a fitine su. Shi yasa zamu ga akwai sahabban da sun mutu a Makka, basu taba sallah ba, basu taba azumi ba, ba wanda ya taba zakka a cikin su, amma da suka mutu da aqida mai kyau in aljanna ne. Dan maganar sallah ba sai da annabi ya shekara 10 ba, saura shekara 3 za a yi isra'i da mi'raji da shi, sannan ya je ya karbo sallan ya dawo. Duk maganar ta shari'a to sai da annabin ya baro Makka ne ya taho Madina, yanzu lokacin ana kokarin yaya za a yi aqida mai kyau ta zauna ne abinda ake kiyida. To shi yasa sai ya ce wato amma man tasbutu al-aqidatu, amma wanda aqida wato ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa, aw amma man tasbutu al-aqidatu wanda aqida ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa, ruhi da ransa, wa tasri tana tafiya fi damihi a cikin zininsa, fa min as-sa'ib al-asib, yana daga cikin abin da yake da wahala kwarai shine sadduhu an ibadatihi, a ce wai a hana shi ibada, sannan wa shari'atihi da kuma shari'ar sa, wa dinihi da addinin sa. Sai yace wa lidhalika najidu, saboda haka ne zamu samu anna al-qur'an al-karim, qur'ani lam yanzil bi sauka ba ala annabi sallallahu alaihi wa sallama jumlatan wahida, bai sauka ga annabi a dunkule lokaci ɗaya ma, sai ya dinga sauka a hankali a hankali, saboda a dinga ɗaukar abin da ya fi muhimmanci ya tabbata, sannan sai wanda ya fi muhimmanci. Shi yasa za mu gajiya da Allah zai haramta ta, sai da Allah ya ɗauki matakai ɗaiɗai har wajen guda 10, matakai wajen guda 4 kafin a haramta biyar. Wa fi zalika, a cikin wannan ne ta kulu Aisha, nana Aisha take cewa Allah ya tsara mata yadda,
amin,
tace innama nazala awwala ma nazala, ya sauka ne farkon abin da ya sauka, minhu daga annabi suratun min al-mufassal, surori kanana, fiha dhikrul jannati wanna, a ciki akwai maganan aljanna da wuta, hatta idha saba annasu ila al-islam, lokacin da mutane suka zabura zuwa ga addinin musulunci, an yi maganan wuta, an yi maganan aljanna, an faɗi yadda Allah ke halitta ɗan adam, an faɗi maganan da Allah ke cewa afala yanzuruna ila al-ibli wa ila as-sama'i kayfa mi wa ila al-jibali kayfa nusibat, ba za ka gane dalilin da Allah ke cewa kalli duwatsun ba sai ka je garin Makka, za ka ga dutse ne in ka ɗaga ya yi miliyan ɗinka kai kaɗai. Shi yasa Allah sai ce musu wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhliqa al-arda wa lan tabluga al-jibala, saboda kai ba za ka a garin ku ba duwatsu, za ka ga da gidajen da wasu abubuwa da komai na rayuwa kan jimajiman manyan duwatsu ake. To sai da mutane hankalin kowa ya zaɓi tashi, kowa yana neman ina aljannar take shiga, ina wutar take guje mata, to da aka zo Madina sai nazala al-halal wal haram, sai Allah ya dinga saukar da halal da haram, yadda za a yi, to ga yadda za a yi ka shiga aljanna, ga yadda za ka yi ka guje ma wuta. Walau nazala awwal shay'in, da Allah ya saukar da farkon abu, yace la tashrabu al-khamra, kada ku sha giya, laqalu, da mutane sun ce la nada al-khamra abadan, to ba za a daina shan giyar ba har abada. Walau nazala la taznu, da Allah ya fara saukar da cewa kada ku zina, laqalu, da sun ce la nada uzina abadan, to ba za a daina zinar ba. Ina fata an fahimta, sai Qur'ani ya bi matakai matakai wajen hana su banna. To dole mai da'awa ya yi la'akari da yanayin mutane da lokaci da wani hali ake ciki, kakkata shi yanzu ka tafi kauye da'awa, mutane suna buƙatar masu san Allah subhanahu wa ta'ala, ka je ka ganyi wani hadisi sai ka ce to wannan hadisin malamai sun yi maganganu akan isnadinsa, a ciki akwai wani mutum sunansa wani, malam wani malam wani ya ce da ifi ne bai inganta ba, malam wani ma ya ce da ifi ne bai inganta ba, to yanzu wannan maganar da kake yi a wannan wajen kana cewa da ifi ne, to kai kanka da ka ƙara kawo da ikoncin a wannan ka ƙara kawo wata matsala yanzu a wannan dan yanzu wannan ya inganta ko bai inganta ba sahihi ne su mutanen gurin ba su da buƙatar shi su suna so ka faɗa musu abin ne tabbata ne kawai su dauka maganan ya inganta ko bai inganta ba daliban hadisi zaka tara ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata ba amma su wayancan mutanen da kaje ba su da buƙatar kaje ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata ba insha Allah da iznin Allah za mu yi kokari sati mai zuwa ba wannan ainihin wato karatun kamar yadda muka ainihin wato faɗa daka muna ci gaba da addu'a gwamnati mutanen da suka rasu a cikin wannan yanayi Allah ka jikansu Allah ka musu rahama Allah kuma ka sa su huta idan ta mu mutuwa ta zo a duk yanayin da Allah zai dauke mu Allah ka sa mu mutu muna musulmi mu kuma mutane mu ji tsoron Allah wajen mu yi kokari abubuwan da ake na banna ko a bari ko a rage kuma mu yadda ba wanda zai magance mana matsalan nan sai Allah ita kuma gwamnati Allah ka bata ikon yin abin da ya kamata saboda wallahi akwai mutanen da saboda kyakkyawan zaton da suke da shi akan mu akwai wanda sukan aiko mana da kuɗi ba ma sai mun tambaye su kawai za a waye gari ne za su aiko da kuɗi sai gashi nan saboda sun gamsu da abin da ake to wannan matsalar da kuka ga ya fara magana to abinda ba haushi yake cewa kukan kurciya mai hankali shi bai kamata mu kalli matsalar ta bangaren shi ba matsalar da yayi magana ya kamata a duba ta shin akwai ta ko babu shine abin da ya kamata yi ana bada kuɗi da sunan za a aikin addini mutum ya je ya karbo miliyan 100 da wani abu idan mutum ya karbo miliyan 150 in an biyo ba in an ce a nuna maka aikin naira miliyan 10 da aka yi ba za a iya nuna ba ta yaya za a yi masu addini su yi mutunci ba za su yi mutunci ba mai muqamatul hariri yana cewa wala turajjil wudda mimman yara annaka mutadun ila falatin duk wanda ya riga ya gane cewa kudin shi kake so ka taba tsammanin zai kaunace ka wala ba zai kaunace ka ma dan haka nan wajen mun dauko mallam Abubakar Baraji ya zo ya lakta ko kware ku mun fada hanya uku da za a gyara matsalan nan masu kudi su fito da kudin su sana'a ne waɗanda suka iya aikin da'awa su yi sannan waɗanda za a ba amanar kudin addini zaman to suna da tsoron Allah da ba za su yi ha'inci ba wannan shi kadai ne yadda za a zauna wa a zauna lafiya da haka muna kira a ko ina da yan izalan da yan tarikan duk wanda aka ce wannan amana ce ta addini kaya ne nawa na Allah to a ji tsoron Allah a daina gurgura kayan Allah wannan ita ce magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zan samu lokaci in ƙara yin wannan bayani wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh